Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barka da asbahin ranar Lahadi 31 ga watan Disamba shekara 2017, wato ranar karshe ta wannan shekara. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Masu zanga-zanga kallabi ne a kashe lokacin wata arangama tsakanin masu zanga-zanga kin jinin gwamnati da 'yan sandan Iran a jiya Asabar. Cikin wani hoton bidiyo da aka kafe a kafar sadarwa na ikirarin nuna masu zanga-zangar biyu bayan da jami'an 'yan sandan kwantar da tazoma suka harbe su a garin Dorud da ke yammacin kasar, yayin da zanga-zanga ta koma tashin hankali. Sashen fasha na muryar Amurka ya bayyana mutanen biyu da aka kashe da suna Hamza Lashni da Hussein Rashno. Wakilin sashen fasha ya yi magana da iyalan waɗanda aka kashe. Haka kuma wani hoton bidiyo da aka kafe a kafar sadarwa shi ma ya ikirarin nuna masu zanga-zangar sun kai wa gine-ginen gwamnati hari, kuma na nuna alamar sun shiga mummunan arangama da aka yi da 'yan sanda. Hotunan bidiyo da ba a tabbatar da sahihancinsu ba a yanar gizo sun nuna yadda dubban mutane ke zanga-zanga a birane masu yawa a ƙasar Iran. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP ya fitar da rahoton cewa an katse layukan waya da kuma yanar gizo kafin tsakar daren jiya Asabar. Ta kuma rawaito kafin labaran Iran mai alaka da gwamnati cewa an hana ta yada labaran zanga-zangar kin jinin gwamnati. Kasar Pakistan ta ce kusan kashi 92 na baki ɗaya iyakata da Afghanistan za a katange ta zuwa ƙarshen shekarar 2018. Da fatan ɗaukar wannan mataki da ta yi ita kaɗai zai kawo ƙarshen ƙorafe-ƙorafen shiga ƙasashen juna da 'yan bindiga ke yi suna aikata ta'asa. Wannan aiki da sojoji ke jagoranta an fara shi ne tun farkon wannan shekara, wanda yanzu haka an katange kusan kilomita 150 na wani yanki da ake ɗauka mafi hatsari, inda 'yan ta'adda suka faye ƙetarawa. Jami'ai sun kiyasta cewa aikin zai ci kuɗi kusan dala Amurka miliyan 550. An kuma gina ƙarin wasu shingayen sojoji da kuma wasu ƙananan gine-gine waɗanda aka zuba na'urorin hangen nesa na zamani domin sojoji su riƙa kula da abin da ke faruwa a kewayen babu dare ba rana. Sai dai kuma Afghanistan ta yi watsi da aikin katangar saboda ba ta yarda da iyakar da aka shata ba tun zamanin mulkin mallaka. Gwamnatin Afghanistan mai mazauni a Kabul ta ce gina katangar zai ƙara yawan matsalar rabuwar iyalai a ɓangarorin biyu kawai. To, ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban jami'an tsaro da sojoji za a aika birane a faɗin duniya domin su tabbatar da tsaro da mutanen da za su taru domin yin maraba da sabuwar shekarar 2018. A nan Amurka a birnin New York, wato jami'ai a birnin New York sun sanar da cewa za su yi amfani da tantancewa mai mataki biyu. Za su girke sojoji a saman gine-gine baya ga karnuka na musamman wajen tabbatar da tsaron dandalin Times Square. Da aka yi kiyasin mutane miliyan 2 za su hallara domin yin maraba da sabuwar shekara. A birnin Las Vegas kuma dogarawan tsaron ƙasa 300 ne za su haɗa jami'an 'yan sanda sama da 1,500 domin samar da tsaro a cibiyar hada-hadar birnin. Sai kuma can kudancin nahiyar Amurka, inda a Rio de Janeiro babban birnin ƙasar Brazil, 'yan sanda sun shirya jami'an tsaro 12,000, kusan ƙarin kashi 20 cikin 100 jami'an da aka yi amfani da su a shekarar da ta gabata, wato ranar dajiberin sabuwar shekara. A birnin London kuma jami'an tsaro ne ke ɗauke da makamai da karnuka masu yawan gaske za su kula da bukukuwan da za a yi da kuma tashoshin jiragen ƙasa na ƙarƙashin ƙasa. A Afirka, bayan wani ɗan bindiga ya kashe aƙalla mutane 9 ranar Juma'a a wajen wata majami'a da ke kusa da birnin Alkahira, jami'an Masar sun ce sun ƙara matakan tsaro ranar jajiberin sabuwar shekara. Kafin labaran Rasha ta Interfax ta fitar da rahoton cewa a jiya Asabar aka kama wani da ake zargi da kai harin bom a ranar Laraba a birnin St. Petersburg. A rahoton da ta fitar kafar Interfax ta ce lokacin wani aiki na musamman da jami'an tsaron Rasha sun kama mutumin da ya tayar da bom ranar 27 ga watan Disamba a wani babban kanti da ke birnin St. Petersburg. Rahoton dai ya ce an miƙa mutumin da ake zargi hannun kwamitin bincike na Rasha domin ɗaukar mataki na gaba. Har na ranar Laraba dai da aka yi da bom haɗin gida ya raunta ƙalla mutane 13.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saurara ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar yau shirin zai duba batutuwa biyu ne na farko zaben kasar Liberia na biyu kuma ci gaba da tattaunawa da wakilinmu a Abuja Nasiru Adamu Elkaya yayi da kakakin hukumar zaben Najeriya da farko dai batun zaben kasar Liberia kuma na tattauna ne da Malai Hayya dan Jalingo wani dan Najeriya mazauni babban birnin kasar ta Liberia wato Monrovia kuma mun yi wannan hira ce kafin a fitar da sakamakon wannan zabe inda na fara tambayan Malai Hayya game da fitowar jama'a idan aka kwatanta wannan zaben da wanda ya gabace shi
ba shakka abin ma ta baka kowa mamaki dan yadda aka fito wannan karin dai gaskiya an samu ta fito yadda aka zato ba kuma kowa ya damu yadda mutane da yawa fito ba
amma me yasa kake jin mutane ba su yi to ba kamar na da
eh to abin da wasu ke zaton shine kila ko don gajiya ka san yadda zaben ta fara dama wannan ta dau wata hali na shari'a da aka yi da kuma dai gajiya ka san ga dogon shari'a kuma ga gajiyar da mutane suka yi da dukkuwa dai yawancin mutane sun ga abin da kamar abin da ya je dai kawai to abin da kowa ke zato kenan to amma ana zato kashi kamar kashi a cikin kashi 100 kila samu kamar wajen 50 ne ko dai wai da suka fito aka jefa Qur'an
to ya tsaro ta kasance ganin cewa ga abin da ya faru tunda dai an samu takaddama da farko
lafiya yanzu dai garin kuma yadda a halin da ake ciki yanzu dai an riga kowa na tsammani an sadakar dan wannan ai da alamu dai duk abubuwa da ake gani yanzu dai ana zaton sai wannan dan kwallon shi zai ci zaben nan dan matasa su suke shi ake so kuma duk kusan kowa dai yanzu dai ya gaji kai sai zai ci dai ci da bashi kawai to amma yanzu ma a cikin kashi 25 na a cikin 100 wanda aka samu na Qur'ana sakamakon zaben da aka samu yanzu shi da kan gaba kuma kan gaban ma da rata sosai ya baiwa shi wannan tsohon shi mataimakin shugaban kasar
tunda kaga zaben kaga yadda ya gudana ya za a kwatanta batun samar da kayayyakin aiki kan lokaci ga wannan zaben da kuma wancan da ya gudana tunda su wancan mutane da yawa ne suka tsaya takara
a ka san wancan na kwanan baya gaskiya an samu cikas a bangarori da yawa to amma wannan da suke har abu ne ta kai ga shari'a kuma ita babban kotun kasan ta ma jakunan masu jefa masu aikin kura'a to gaskiya an samu dan abin nan an samu ci gaba dan ba wata tangarda kuma abu ne da kai shiga minti biyar da kai shiga kawai ka jefa kura'a ka fito to wancan karan dafifi da aka yi an yi dafifi ka ga wasu ma wajen awa 3-4 wasu ma sai su gudu a su koma sun kiba jefa Qur'an amma wannan karin ba wata wahala da aka sha saboda haka gaskiya akwai canji
to Malai Hayya da me kuka yi zaben ne shin irin takarda ne koko da na'ura
eh takarda ne akwai wayanda akwai na jefa irin na inda wayanda ba su san ba su yi karatu ba za a shigar da su akwai mai kalfa musu amma abu ne wanda sai kai wasu da ba na'ura irin na kaman ko Kenya ko wasu wurare da ake ne yanzu ba babu za ka je ne ko kai maki inda za ka sa ita abin nan ya tsananin ka abin nan ka sa ko kuma ko ka sa alkalami ka dauka ka kai maki to haka yake ana inda ka shiga ba ka yi karatu ba ko wanda ba bai yi karatu ba za ya nuna marce ma ga hanya da ga yadda za yi to wannan ba wata damuwa game da wannan an yi ta dai gaskiya kuma an yi ta lafiya ba wata tashin hankali ba kuma wata gaddama game da ko ma an yi tune ko babu a'a an kare lafiya
watan bisa duka alamu ba wani korafi da kake jin zai biyo baya dan takara ce bai dada sakamako ba
wannan karan bai zato ba kuma zan ga ma gaskiya kowa saboda gajiyar da aka yi zabe ne wanda da an kare ta tun ma wajen wata biyu da ta wuce ya wannan shari'a da aka yi da abubuwan da yanzu kowa ma garin ya gaji a dade kawai ne samu wanda za a baiwa kawai ya wuce a zaman da ta yake neman yanzu kuma gaskiya da alamu dai zaman lafiya da ya kama nan akwai ba mu ga alamu akwai abin da zai taso kuma nan gaba ba
kuma lokacin zaben ma jami'an tsaro sun taka rawan gani kenan ba wani matsala da aka samu a ce a yi rikici nan ko rikici can
a babu kuma wayanda suka zo ma sa ido kamar shi shugaban a tsohon shugaban Najeriya wato Goodluck Jonathan shine ya shugabanci kungiyar nan na NDI National Democratic Institute da dai wasu yan kallo daga kasashen waje da yawa yan jaridu ne da wasu dai mutane da yawa sun shigo garin kuma na zato su kansu a report su za su bayar ba shakka ba wata abin nan ban ga dai da alamu ko wata abin wata cikakke
to mallam haye mun gode idan hukumar Najeriya kuwa idan masu aure ba su manta ba a cikin shirinmu da ya gabata wakilinmu na Abuja Nasir Aramel Kaya ne yake tattaunawa da mallam Aliyu Bello kakakin hukumar zabe kuma sun tsaya ne inda Nasir ya tambaye shi ko me yasa jama'a yanzu ba su da kwarin gwiwar fitowa zabe domin an yi zabuka a wasu jihohi amma kuma kullum adadin mutanen da ke fitowa sai raguwa yake yi Nasiru ya tambaye shi ko akwai abin da hukumar zabe take yi ko kuma za ta yi domin wannan tabi'a ya sauya amma sai Mallam Aliyu Bello ya ce da shi
iya namu mu dinga kira mu kuma nuna musu cewa hanyoyin da aka tanada duka ba za su yi amfani ba idan ba sun zo su sun shigo an yi zaben nan ba don haka kira da kuma zabe take yi take nanatawa yau da kullun shine kada jama'a ta sake a ranar zabe duk lokacin da aka ce ga ranar zabe to duba gunda ƙuraka take ka fito ka doshi gundarin farko take abin da ya dace shine kada jama'a ta sake a ranar zabe take fitowa a duk lokacin da aka tsaya da ranar zabe yana da kyau jama'a ta sani cewa ba zaben da zai yi nasara in jama'a ba ta fito an dama da ita ba kuma a dauka cewa rana ɗaya dai akan ce ta mai gayya ce a batta a hakan ta mai gayyar ce amma fa gayyar mai ma'ana domin kin fitowarka na iya nakasa abu da kake so a gina na sauran shekaru hudu masu zuwa don haka kada jama'a ta sake a ranar zabe fatanmu shine in zabubuka suka zo na gaba duk mai kuri'a ya jure ya fito ya nuna goyon bayansa ko akasi ga wanda yake so ko yake ki a ranar zabe ta hanyar kuri'arsa wannan shine zai samar da zaman lafiya shine zai samar da gwamnati nagartacciya ingantacciya wadanda jama'a ta zaba kuma shine abin da demokradiya ke so kuma shine abin da kuma zabe take so ta kai ga
a ƙarshe Aliyu Bello ina jin babban zaben Najeriya na 2019 kusan saura shekara ɗaya da wata biyu ko kuma in ce wata 14 ne ina jin za a fara zaben daga watan biyu ne in ban manta ba kamar yadda muka tattauna wancan karo na 2019 shin za ka iya yi mana bitar waɗannan alƙaluma in dai ba sai an dubo wata takarda ba
to assalamu alaikum ban dai tsammanin akwai buƙatar dubo wata takarda ba abu ne da muke bibiyar sai da kullun ai za a yi zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya ran 16 ga watan biyu na shekara ta 2019 za kuma a yi zaben gwamnoni da 'yan majalisun jihohi a ranar 2 ga watan Maris na shekara ta 2019 wannan bayani ko ya sha maimaituwa a kafafen yaɗa labarai daban-daban kuma an ɗauki wannan matsayi da tsawon lokaci da ya wuce manufar hukumar zaɓe shine duk mai ruwa da tsaki ya san fa ga ranar zaɓe domin ya tanadi tanadin da ya dace da shi ya zuwa ranar zaɓen akwai waɗansu ƴan jita-jita kwanakin baya da suka fito cewar hukumar zaɓe hatta ma ƙayyade wani wa'adi da za a yi wato zaɓen share fage. Wancan bayani a yanzu a kamar yau da muke wannan hira bai tabbata ba. Idan a gaba ya tabbata za mu fito da shi domin hukumar zaɓe ce da ikon fito da jadawalin ranakun da za a gudanar da kowane al'amari kafin a kai ga ranar zaɓen. Abinda hukumar zaɓe ta tabbatar shi ne ranar zaɓen 2019 dai yana nan daram ba a canza shi ba.
Masannan wannan na'ura da ta yi farin jini a 2015 ta tantance masu kada kuri'a tana nan.
Eh, kuri'a tana nan, ana ba ta kokarin ƙara inganta ta don a dadda tabbatar da sahihancin zaben 2019. Domin ai na'ura ce da aka samar da ita domin ta kawo gudumowar da ta dace ta yadda masu jefa kuri'a za su samu gamsuwa a samu sahihin zabe. Kuma babu wani abu da aka samu na doka da ya ce mana kar a yi aiki da ita, kuma doka ce ta dace, kuma abu ne da ya dace a yi amfani da ita. Don haka hukumar zabe ta gano muhimmancinta, tana ci gaba da inganta ta ta yadda a baya da aka dinga samun nakasu cewa waɗansu na'urorin suna ba da matsala a wurin zabe, to insha Allah yanzu adadin masu ba da matsala ɗin zai ƙara raguwa sosai. Sanmu ma a ce dukkan na'urorin da aka kai fili don yin zaɓe ba wacce ta kakare. Kusan in kai dubi da zaben da aka yi a nan bara, ai adadin waɗanda suka sami nakasu a wajen zaɓe ɗin ba shi da yawa. Gaskiyar al'amari ƴan ƙalilan ne ƙwarai cikin na'urorin da aka kai.
Yawwa, da ka kawo magana a nan bara nan, lokacin an samu kamar rudani zan ce da kuma firgici cewa waɗannan 'yan masu neman raba ƙasa 'yan Biafra za su kawo matsala ga zaben, gashi ko kun je kun gudanar da zaben?
To amma dai in baka manta ba, abin da 'yan Biafra kaɗai suka ce shine sun yi kira ga magoya bayansu su zauna a gida kar ma su fito ballantana su jefa ƙuri'a. Kaga wancan mataki da suka ɗauka daman ba mataki ne na fito da al'amuran zaɓe ba. Duk da dai ba shi ne abin da ya dace hukumar zaɓe ta nema ba. Abin da hukumar zaɓe ta nema shi ne dukkan mai jefa ƙuri'a to ya fito ya jefa ƙuri'arsa. Kada wani ya hana wani ya fito. Domin hana wani ya jefa ƙuri'a ko kuma ya yanki katin zaɓe, dokokin Najeriya sun yi hani ga haka.
A takaice ba hukumar zaɓe ce ke da ikon ɗaukar mataki kan wannan ba, nan kuma watakila na tambaye ka Aliyu, za ka ce a koma wa hannun jami'an tsaro.
A to, ai ka riga ba da an samu nasu.
Alhaji Aliyu Bello, mun gode kwarai da gaske.
To, masha Allah, ni ma na gode kwarai.
To, masu aure, yau nan mashirin zai ɗiga aya, sai wani sati a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu Amadu Malam Yaya Dan Jalingo dan Najeriya mazauni kasar Liberia da Aliyu Bello kakakin hukumar zaben Najeriya, sai wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Likaya da kuma Julie Gresham wadda ta daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Karanci tsoro ga hanbi musamman jigo.
Irin yadda rundunar sojan Najeriya ta dinga gudanar da bukukuwan Kirsimeti a garin Gozo da ke kudancin jihar Borno kenan tun bayan sake yanto garin a ranar 27 ga watan Maris din 2015 daga hannun ƴan kungiyar Boko Haram. Garin Gozo zai na tazaran kilomita 135 daga babban birnin Maiduguri, wanda kuma ya kasance gari na farko da ƴan kungiyar Boko Haram suka kwace a baya, wanda har ma suka yi kaka gida ciki. Sai dai yanzu za a iya cewa wannan batu ya zama tarihi, ganin yadda al'amura suka sauya cikin ingan kanin lokaci, wanda har babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Baratai ya zarci waɗannan runduna don gudanar da bukukuwan Kirsimetin tare. Major General Ibrahim Alkali da ya babban jami'i na harkokin mulki a rundunar sojan Najeriya, wanda ya wakilci Lieutenant General Tukur Baratai.
We must therefore continue to appreciate our collective responsibility towards the maintenance of security conditions that allow for the proper celebrations of Christmas in every part of our country.
Yace dole ne mu yaba muku game da wannan kokari da kuka yi na tabbatar da tsaro a wannan yanki, da har ya ba mu daman gudanar da bukukuwan Kirsimeti a dukkanin fadin kasar nan.
I commend the hard work and sacrifices of our gallant officers
Yace ina yabawa sojojinmu game da namijin kokari da suka yi da kuma sadaukarwa na wannan rundunar na operation lafiya dole da ma wasu bangarorin kasan nan. Yace wannan biki yar manuniya ce ga irin nasarorin da muka samu game da irin jajircewa da kuma namijin kokari da rundunar mu ke yi musamman na cigaba da yaki da ta'addanci a wannan shiya.
I assure you of my commitment to your welfare and that of your families.
Ina tabbatar muku da kulawa da hakokinku da ma na iyalanku baki daya. Dole ne mu cigaba da kasancewa masu biyayya baki daya ga shugaba Muhammadu Buhari da kuma dukkanin sauran 'yan Najeriya da suka ba mu goyon baya da mai da zaman lafiya dukkanin yankunan kasan nan. Ina kuma muku barka da Kirsimeti da ma barka da sabon shekara mai karatuwa da zamu dubi shekara 2018 don samun cigaba mai daurewa.
We must all remain loyal and grateful to the President, Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Muhammadu Buhari.
Kalamin babban hafsan sojojin ƙasa na Najeriya Lieutenant General Yusuf Tukur Barteki nan wanda babban jami'in harkokin mulki Major General Ibrahim Alkali wakilta a ranar bikin Christmas da aka gudanar a garin Goza wanda kuma ya kasance irinsa na farko. Gudanar da bukukuwa da al'adu da kaɗe-kaɗen gargajiya game da wannan rana ta Kirsimeti ba tare da bambancin addini ko ƙabila ba. Sai da wannan tawaga na rundunar sojan kasar suka zarci fadar mai alfarma sarkin Gozan Alhaji Muhammad Idrisa Timta wadda curo man Goza Alhaji Ibrahim Abbasai wakilta.
Waɗannan sojojin mu mufa ba abin da zamu iya mu gaya musu sai dai Allah ya saka musu da alkhairi.
Amin.
Ba Allah ya kare su da dukkan sharri.
Amin.
Mu kuma muna ba su goyon baya 100%. Allah ya ba su nasara akan wannan yaki.
Amin.
Rokon da muke so mu karaye muku anan akai ma mai shi shugaba cewa an har aka bar mu da waɗannan komandoji zamu dawo mu yi noma a gida bana
insha Allah.
Na da ya gangara ƙasa kaɗan inda daga wani saurayi na faskare da ya ce yana yi ne saboda taimaka wa iyayensa da dukkaninsu ya tsugunne a sansanonin 'yan gudun hijira wanda hakan ya baiwa daraktan hudu jama'ar rundunar sojan Najeriya Brigadier General Sani Usman kuka shuka sha'awa har ka fi gatarin da ke hannunsa ya kuma taimaka musu wajen wannan faskare.
Gani kamar yin Kirsimeti mutane duk da haka sun sami kansu a sansanin 'yan gudun hijira amma haka bata hana su neman abin kansu ba kaman kaga wannan aiki yake yana nemo ice to kaga irin waɗannan komin ƙanƙanta sana'a bai kamata ka rena mata ba to abin alfahari ne a samu mutane suna neman abin kansu da kansu duk da cewar sun sami kansu amma wani mawuyacin hali musu da to duk wanda yake kuma wannan sana'a kamata a bashi ƙarfin gwiwa a taimaka mishi.
Mun kuma zaci wasu sansanonin 'yan gudun hijira inda ma biya addini Kristan da ke irin waɗannan sansanoni ke gudanar da bukukuwan su kamar haka.
Me sunan naki?
Laraba.
Ya ɗaya daga cikin wanda kuke gudanar da bukukuwan Kirsimeti a nan a garin Goza. Me sunan wannan camp da muke ciki?
20 house.
Na 20 house ne. Ke ma kina zo na camp dai?
Ina camp.
Na daga wani ƙauye kika fito?
Daga jejin Madagali.
Madagali? Kamar yaya sha'anin rayuwa yake ganin cewa yau ranar Kirsimeti ne ya kuka samu wannan rana ta zo gare ku?
Kai mun ji daɗin shi.
Kamar sha'anin abinci haka na Kirsimeti an samu an dafa?
Ah wani mun dafa mana wani ya dafa wani bai dafa ba.
Kamar yara fa mama?
Ah yara Alhaji yara an yi musu abinci.
Wannan ga an samu musu abincin Kirsimeti?
Ah ba samu ba me muke da ci illa da abinci mu dafa mu ci kuma wa zai ba mu tallafin da kuma har za mu yi ma yara?
Mahaifin su ba.
Mune mahaifin su.
Baban nasu ba yana ina?
Ah baban su ba.
Wannan rikicin ne ya same
shi? Insha Allah. Yawancin mana duk wani maraya ne wani kuma ba miji ai. Wani kuma miji bai zo ba tun wannan hatsari.
Duk da irin wannan shagulgulan biki har yanzu dai akwai matsaloli da al'umman wannan gari ke fuskanta musamman manoma da suka ce suna fuskantar barazana daga hannun 'yan kungiyar Boko Haram din da ba su samun damar zuwa gonakin su kamar yadda ya kamata. Dan a cewar su ba su nisa da gari da zaran sun taka kilomita 1 zuwa kilomita 2 ayan kungiyar Boko Haram din ne ke rako su.
Kamar yanzu wannan ne matsalolin ku ne a cikin wannan gari?
A matsalan mu kawai a gude mana hanya da ku.
Wato kuna so a gude muku hanya
da kuma ringa noma bayan gari?
Ringa noma bayan gari? Ba ku samun damar zuwa noma bayan gari? Me sunanka?
Sunan Abubakar Ahmadu.
Menene damuwar ku a nan garin Goza?
Damuwa bayan gari a ringa barin mutane suna zuwa noma ko zuwa nan gada ko fada gwi. A ringa zo noma mutum an yaya yana sun gara fartane bare kai awa dai ba zai tashi gudu
ana bi su me sa kuke gudu
sun gogwara
su suke bin ku da gudu
eh suna bi mu da gudu
kai ka saba zuwa noma an bi ka
ta to zo noma an bi ni
su yan ba
aran kashe ka haran kashe yana ba
kuna tare ne lokacin
muna tare mun gudu shi ko yana gefe haka muna noma shi bai sani ba Allah gaje
shekaranka nawa kai
rana goma sha biyu
yanzu menene damuwar ku ne a cikin wannan gari
damuwar mu a kora mana boko haram mu rabu da su mu samu hanya mu je gonakin mu babu hanyar gona
babu
hanyar mu je gona
akwai yaran a bayan gari ko
akwai yaran ka fita dan bayan gari ko neman itace kadan haka sai dogon kwanan ka ne zai kawo ka suna nan suna jiran mutane an same ka kashe kaza yi ba dama ka fita bayan gari ko ka neman itace ko ka dan noma babu shi ba ma kai tara bayan gari sai da escort
senator Muhammad Alindu Mede shine dan majalisa mai hukunta na zabar kudancin Borno wanda yace akwai bukatar dawo da yan sandan kwantar da su zoma dake jiman kara da ake kira mobile training school wanda yace dawo da su zai taimaka wajen samar da tsaro a waɗannan ƙauyuka
yanzu damina ya wuce dai amma kamin damina na gaba yazo muna magana akan cewa a fadada yankin da aka dominating don mutane mu su samu su koma su yi noma mutane mu ba su saba da roko ba mutane mu ba su saba da zona a jira su jira a basu ba suna so su motsa jikin su suna so su yi amfani da karfin su saboda haka muna roƙon jami'an tsaron a kara fadada wato inda ake noma sako na musamman kuka ne da kira nake ga inspector general na police muna da makarantan horarwa na mobile da yake limankara da kwararre ne da kuma aka sani dan Allah muna kira a madadin mutanen goza da mutanen arewa arewacin masu gabas gabaɗaya akan cewa IG ya kamata a dawo da soji da mobile police zuwa Limankara don idan an yi haka to wato rayuwa da walwala zai bunkasa yadda mutane za su dinga tafiya tsakanin Goza da Limankara da Madagali wanda shine babban matsalan da muke fama da shi.
Wannan dai jami'an sojan ne ke harbin gargadi akan hanyar mata dawowa daga garin Gozan zuwa birnin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya, karewa lafiya tare da koshin lafiya kuma zauna lafiya.
Sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC.
madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu amma da din sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na Murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.